Muryar Amurka ke magana daga gundumar Colombia a birnin babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niyya da kuma tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci yau talata 16 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandene tare da Zahra Aminu Fage daga sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington gundumar Colombia ke farin cikin gabatar muku da shirin. Da farko Zahrau ba mu kanin labarai.
Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da suka ce na martani ne a yankin zirin Gaza. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wutar daji da ke ci a jihar California ya karu. Spain ta dara Italiya a matsayin kasar da bakin haure suka fi taruwa zuwa wannan shekarar.
To kanin labarai kenan kuka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji kira da jami'an jama'a ke yi a garin Barikin Ladi da ke jihar Plateau dangane da kokari da suke gani ya kamata a ƙara wajen kawo zaman lafiya a jihar. Duk a cikin shirin namu za ku ji wannan magana ta zaman lafiya domin kawo daurewa mai na dindindin. Al'umma a kasar Kamaru su ma an yi kira domin su kawo zaman lafiya tsakaninsu.
Ba sane ba samu doka za ta yi aikinta. Ya yi kira ga al'umman yankin da 'yan makaranta da sun ka guji daga yankin su dawo su ci gaba da rayuwarsu.
Daga bisani kuma za mu kawo muku sauran rahotanni da muke ɗauke da su. Kana kuma shirin noma tushen arziki na Mustapha Nasir Batsari zai shigo muku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. Wadda Zahra Aminu Fage, sabuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na muryar Amurka za ta gabatar muna.
Jama'a assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da dare a yankin zirin Gaza a matsayin abin da suke kira martani. Ɗaruruwan makaman rokoki da mayakan sa-kai suka harba a yankin su. A yau talata, ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce jirgin yakinta sun yi ta kai hare-hare a kan yankunan 'yan kungiyar Hamas da mayakan jihadi na ɓangaren Falastinawa da ke yankin na Gaza. Isra'ilan ta ƙara da cewa ƙungiyar ta Hamas za ta gane kuranta dangane da hare-haren da take kaiwa. Jami'an kiwon lafiya a ɓangarorin Isra'ilan sun ce mutum guda ya mutu a lokacin da aka fara harbo mata makaman rokoki a ranar Litinin. Sojojin Isra'ilan sun ce rokoki 370 aka harba zuwa yankinsu, amma sun yi nasarar kakkaɓe guda 100. A ɓangaren Falastinawa kuwa jami'an sun ce mutum uku sun mutu sanadiyar hare-haren sama, yayin da wasu 9 suka ji raunuka. Aƙalla mutum 42 ne suka rasa rayukansu a wutar dajin da ke ci a arewacin jihar California, wutar dajin da ta zamanto mafi muni a tarihin jihar. Mahukunta sun ce ba a san inda ɗaruruwan mutane suke ba. Kwanaki 4 bayan da wutar ta laƙume wani gari da ake kira Paradise. A makeken yankin tekun Pacific, jami'an sun ce wutar ta raba mazaunan yankin 150,000 da gidajensu, yayin da iska mai ƙarfin gaske da yanayi na hunturu suka taimaka wa wutar ta lashe filaye, anguwanni da wuraren kasuwanci da girmansu ya haura sama da kilomita 1,000. A can kudancin jihar ta California kuma, wata karamar wutar daji ta halaka mutum biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Jam'iyyar Democrat ta sake lashe wata kujerar majalisar dattawa a jihar Arizona dake yammacin Amurka bayan kidayar ƙuri'u da aka kwashe kusan mako guda ana yi. An ayyana Kristen Sinema a matsayin wacce ta lashe kujerar sanatan, inda ta doke abokiyar hamayyarta Martha McSally at jam'iyyar Republican da kusan kashi biyu na adadin ƙuri'un da aka kada. McSally ta aikawa da Sinema saƙon taya murna ta kafar Twitter, inda ta yi mata fatan alkhairi. Sinema za ta zamanto mace ta farko da za ta wakilci jihar ta Arizona a majalisar dattawan Amurka, inda za ta maye gurbin Senator Jeff Flake na jam'iyyar Republican wanda ya yi ritaya. Kujerar Senator ta Arizona na ɗaya daga cikin kujerun sanatoci uku da ba a ayyana sakamakonsu ba tun bayan zaben tsakiyar wa'adi da aka yi a ranar Talatar da ta gabata. Har yanzu Amurka na ci gaba da jan hankulan dimbin ɗalibai daga sassan duniya waɗanda ke zuwa ƙasar domin yin karatu, amma rahotanni sun yi nuni da cewa tsadar kuɗin makarantu da kuma kalamai marasa daɗi da 'yan siyasa ke furtawa sun sa adadin ɗaliban ƙasashen waje da ke zuwa neman gurbin karatu a Amurka ya ragu. Sai dai duk da haka, har yanzu Amurka ta ci gaba da kasancewa ƙasar da ta fi ɗiban ɗalibai a duniya, inda take samun sama da ɗalibai miliyan. Wannan adadin ya ninka adadin ɗaliban da ke zuwa Burtaniya, wacce ita ce ƙasa ta biyu da ɗalibai daga sassan duniya ke tururuwa zuwa neman ilimi. Amma duk da cewa an samu ƙarin ɗalibai da kashi 1.5 da ke zuwa Amurka karatu a bara, adadin sabbin ɗaliban da suka zo karatu musamman masu karatun digiri ya ragu da kashi 6.6. An fito da wannan ƙididdiga ce a wani rahoto da cibiyar da ke sa ido kan yadda ɗalibai daga ƙasashe daban-daban ke zuwa sassan duniya neman ilimi.
To a gaida Zahra Aminu fage da labaran duniya, wanda kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babi na rahotanninmu. Al'ummar yankin Barikin Ladi a jihar Filato na kawo kokensu dangane da yadda harkokin tsaro ke taɓarɓarewa a yankin bayan samun zaman lafiya da aka yi a yankin na wani ɗan lokaci, wanda suke da tabbacin cewar hakan zai durƙufar da tattalin arziki a yankin da kuma harkar kasuwanci. Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto dangane da matsalolin da hakan kan iya haifarwa.
Kungiyar masu safarar kayan gwari a nan jihar Filato ta ce matsalar tsaro ga mambobinta na iya zama barazana ga harkokin kasuwancinsu. Mataimakin shugaban kasuwar Building Materials a nan Jos Garba Ibrahim ya ce kisan wasu 'ya'yan kungiyar biyu da wasu da ba a tantance ba suka yi a yankin Barikin Ladi a daren Lahadin nan da ya gabata ya kawo cikas wa harkokinsu.
To da wannan abu ya faru jiya, da daddare aka kira mutu a koman bai buma wajen su ma, da muka kira su suka mana bayani da shi dai waɗansu ne suka attacin ɗinsu. Wani su leburorin gaba ɗaya da aka zo sun ce su ba su da aiki ba, inda aka wuri zuwa buɗe musu wuta ba su san menene ba. Kuma kayan ya riga yi fannin Barikin Ladin da su kiran da ina ne. Wannan kuma sati ɗayan aka samu kuskure a kayan mutu na wani satin ya kan shafa na wani satin, a haka ne zai zama ba ƙaramin asara rayuwa.
Yanzu wani faɗakarwa kuke ma mambobinku?
Faɗakarwa da muka yi ma mambobinmu kowa ya haƙuri, kar mutum ya ce dai je ko ya sai jita abinda bai zuba ya faɗa. In ma kai ka ga hankalinka bai kwanta ba za ka je aiki ba, to ka haƙura. Shugabannin kasuwa za su ɗauka mataki, za su samu shi shugaban local government da DPO na san yankin. Wannan kuma insha Allah Rabi akwai mambobin mu a can wanda sun ɗauka wannan matakin, sun samu sarakuna, sun yi mitin da sarakuna. Wannan mu dai babban damuwan su wane ne suka aikata wannan aikin, shi ne babban damuwan da yake damun kowa.
Alhaji Ustaz Ibrahim shugaban al'umma ne a yankin na Barikin Ladi ya mun bayanin yadda lamarin ya auku.
Jiya misalin karfe 7 zuwa 7 da rabi yaran mu al'umman mu na cikin garin Barikin Ladi suka je aka tsira musu da wani gona na kabeji. Sun je suke tura na kabeji suka sa a mota J5 wanda za su zo da shi kasuwa suna kokarin tahowa. Wannan sai kuma wurin suka fere su a hanya suka buɗa musu wuta an kashe mutum biyu.
Dama an iya tantance waɗanda suka buɗe musu wuta.
Har yanzu jami'an tsaro ba su tantance suke ga wanda mutum nawa ne ko kuma mutum nawa ka kama ba ma tukunna. Har yanzu jami'an tsaro suna kan bincike akan haka.
To amma yanzu ya yanayin wurin yake?
To a gaskiya jiya hankali ya tashi a Barikin Ladi wanda kuma dole sai da aka tsaya akan cewa kwantarar jama'a da hankali saboda zaman lafiya ya fara dawowa cikin wannan gari na Barikin Ladi da sauran al'umman jihar Plateau gaba daya. A gargadin matasa akan cewa kada kowa ya dauki doka a hannunsa mu jira mu ga abin da hukuma za ta yi.
Da na tuntuɓi jami'an tsaro kuwa kakakin rundunar da ke wanzar da tsaro a nan jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce ba shi da bayanin aukuwar lamarin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji. Duk a cikin batun na zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar Kamaru hukumomi sun yi kira da jama'a su ma su kwantar da hankalinsu da kuma mantawa da bambance-bambance da ke tsakaninsu. Wanda ya sa haka wakilinmu Ridwan Abbas ya haɗa muna wannan rahoton.
Ministan tsaro kuma mamban majalisar na Numba ta Arewa Dominic Netobole ya ce ya ji kunya sosai ainin da jin samun arangama tsakanin al'umman Nakwaci wadda ya yi dalilin hasarar ran mutum daya wasu kuma da yawa suka samu raunuka. Saboda kamar yadda ya ce a matsayinsa ministan tsaro kuma mamban majalisa na wannan yanki bai gane abin da ke kawo takaddama tsakanin su kabilin yankin ba. Da wannan hatsari ya abuku a nan Nakwaci na ji kunya sosai saboda dalilai guda biyu da rigima ya tashi game da kasuwar Mukosi. Aka yi kira na sai na ce su yi koyi da mutanen Nakwaci yadda dan da Gombe ya harbi dan Konkomba amma sun kaddamuka maganar hannun ɗan sanda ba wanda ya yi fada. Sai gashi na ji sa'o'i kimanin biyu aka kwashe ana fada. Ai dole in ji kunya saboda ina ta yabon al'umman Nakwaci. In wani abu ya faru dan Allah mu miƙa wa ɗan sanda. Ministan ya ce karfin tsaron ƙasar nan misalin ministan tsaro na cikin gida na a hannun ɗan arewa ne. Mataimakin shugaban ƙasa wanda ɗan arewa ne shi ke shugabantar majalisar ɗan sanda. Saboda haka ya bukace su rinka taka tsantsan su daina ɗaukar doka a hannunsu su kuma fahimci cewar tashin hankali na tauye cigaba ne. Ya yi amfani da wannan dama ya yi kira ga ɗan arewa da ke Atamale, Akra, Kumasi da sauran birane su zauna lafiya da mutane kada su ɗauka akwai tashin hankali na ƙabilanci a yankin.
We should never allow any complaint to come again.
Kar mu yadda a sake samun wani tashin hankali kuma su san cewar ministan tsaro ɗan arewa ne, ministan cikin gida ɗan arewa ne, mataimakin shugaban ƙasa ɗan arewa ne, kuma shi ne shugaban majalisar ɗan sanda. Me yasa za mu ta sa kanmu kunya haka? Ba mu son mu sake jin wani tashin hankali ko wata matsala saboda shugaban ƙasa ya damƙa sha'anin tsaron ƙasar nan hannunmu. Mu ya kamata mu zama ƙarshe na waɗanda za su kunyata shugaban ƙasa. Wannan ya zama faɗan ƙarshe kamar yadda aka ce yakin duniya na biyu ne yakin duniya na ƙarshe. Faɗan Nakwaci shine faɗan ƙarshe. Ministan ya ce duk wanda za a sama yana rura wutar tashin hankali ba sani ba samu doka za ta yi aikinta. Ya yi kira ga al'umman yankin da 'yan makaranta da sun ka guji daga yankin su dawo su ci gaba da rayuwarsu. Wannan ziyara na ministan ita ce irinta ta biyu da ministan kuma mamban majalisar na wannan yanki ya kai a nan shi'ar. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To masu saurari sai a gafarce mu na ce Kamaru a rahoton nan daga kasar Ghana ne a gaida Ridwan Abbas. idan kuma muka leka jamhuriyar Niger zamu ji irin kira da masana ke yi ga iyaye musamman wajen kare lafiyar ƴaƴansu a wannan lokaci na hunturu wanda lokaci ne da yara kan kamu da cututtuka da dama Tamar Abari ta hada muna wannan rahoton
A daidai wannan lokaci na shigowar sanyi yara kanana na fuskantar matsaloli na cutar mura da suka hada da cushewar numfashi, rikewar kirji, majina, zazzabi da dai sauransu. Na samu wasu mata da suka kawo yaran su dake fama da mura asibiti.
Suna na mari yarinya na ka likita suka ce ba a bata magani yayin karhinta suka ce in zo in bata zumuwa ruka na kuta mata akuyar ko in gama ta da yin tsaye kuma watan ta bi ta shiga na uku
suna na wasila eh mara take koyi kwanan mu 43 da muka yadda wanka yau kwana uku ne da an kawo ta bai yanzu ko ban sani ba a rubuta mana sunan gaskiya ban bata magani an ce in sai dai zumuwa
Dr. Dauda Tambari shine likitan da ke kula da cututtukan yara a babbar asibiti ta nan da Magaram ya bayyana yadda matsalar take faruwa
yara ƴan kanana da ake doka kai kamar lakwaitun da sahi sai kaga yaro gashi nan ba a doki mataki ko kadan ba kuma an hau mutu kuma ana ta fanfala gudu cikin wannan sanyin da kura bana biyu sai ta tari hanci na zuba mara ta kama shi lokaci ne wanda banda sanyin ga kura wanda ita ma tana tare da hadarin ta tadda mu mutum wani asim duka abin da ya shahi cutar huhu ta makogoro cutar hanci wani abin ga duka irin wannan abu suna iya haddasa ma ko yaro ko babba amma sun haddasa ma yaro shi musamman wanga lokaci yare da yawa sai ka gani suna da wannan matsala ta huhu
Wasu lokuta sakaci ko rashin sani na iyaye shine yake kai yara kamuwa da cututtuka. Dr. Dauda ya kara gargadi kamar haka.
Yara a san akane za a musu wanka. Na dai kamar a bar sabkon wanka cikin wannan sanyi da ruwan sanyin na ana musu. Za a wanka sai a bari har rana ta hito. Koko a dauki ruwa masu sanyi karai ana ma yaro ba da irin wannan ruwan bane ruwa da ake so amma yaro wanka kamar ruwa kan ga masu dan gumi kuma a babi har rana ta hito saboda in asim ya samu yaro maganin shi sai ya zan ya bada wahala kaya masu nauyi wanda ya kamata ana sa ma yaro ba a sa musu kaya ɗan pale pale ba wanda ba su maganin sanyi a cikin gari don ku mutane sai sun zanki dokan mataki na kamar sa wannan babet da haka suna kiyayewa da wannan kurar sanyi har a masanin kashi yana tadda
su ma matan cewa suka yi suna amfani da jan hankalin da likitoci ke musu
ko in na tashi da sai in na mata tsarki na wanke mata fuska ta na shafa mata mai in sa mata kayan sanyi ko da shi tana baya na in ta buƙaci nono sarki ta ambata in tana barcin kai ta daki daki a sake da rido da kasai shine ko kariyar da nake mata ban na mata wanka in kwana hudu ko biyar ta kwan mata amma da ina mata wanka kullun ko mura yi in ga kamar bata sakinta kirjin bai saki tunda haka ce in yan yan mai rika shafa mata kai ina shafa mata ma bai ba kuma ban na mata wanka ko ne ga haka nan in yayi wani ban ina kai dushin ya rike ma har ta mu muke shafa mata amma ko da yaushe nake ga haka kullun take a lullubi ko a baya na
shin da nake yi dai mutun ya ga ya iya ce yake nan eh wannan mata wanka yi in kwana abi ban mata ga wanka Allah eh in sa mata kan sanyi ke in kai kai shin
Tamar Abari muryar Amurka daga da Magara a jamhuriyar Niger
Jinjinama Tamar Abari. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:11 na safiya. Ga shirin mu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za mu dora ni daga inda muka kwana a cikin makon jiya a zantawar Nasiru Adamu Alhikaya da Dr. Sani Abdu shugaban wata kungiyar manoma da makiyaya ta kasar Jamhuriyar Niger.
To yanzu abinda muka ce inda makiyayan suke tahiya adiba saboda ma azabna lahiya a dan sassafta a basu nusa
abiyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Doma dalla a cikin makon jiya ne dai muka fara kawo maku hirar Nasiru Adamu Alhikaya da Dr. Sani Abdu shugaban wata kungiyar manoma da makiyaya da ake kira Rofa dake can kasar Jamhuriyar Niger bayan kammala wani babban taron kungiyoyin manoma da makiyaya da aka gudanar a kwanan baya a Abuja. A yau dai zamu dora ne daga inda Dr. Sani Abdu ke bayyana mahimmancin samar da hanyoyin makiyaya domin dorewar zaman lafiya.
To yanzu abinda muka ce inda makiyaya suke tahiya adiba saboda ma azabna lahiya a dan sassafta a basu nusa amma bamu ce wannan ya tsaya daga nan har illa masha Allah ba. Ana cikin wannan nan da shekara 20-30-40 in gwamnatocin mu sun yi kokari sai a kawo wannan fanni wanda gaba daya ma babu wannan tahiya amma yanzu sai an yi aiki da wannan abubuwan saboda babu gwamnati yanzu za ta iya zuwa gaba daya ta ce gashi ta sa kudin da za a sawa busashe su dan shiga cikin kasa ba an tasa cikin wani lokaci.
Wato akwai kuma wani abu da kuka nuna kamar wasu daga cikin rikice-rikicen ma ba wai lalle a ra'ayinku ba wai lalle maganan yawon da masu kiwo suke da dabbobi bane ke jawo su.
Eh akwai shi kuma kowa ya da wannan abun ha saboda akwai wa'anda su cikin kasa can ma ba su san azamna lahiya suna da wata ma'ana su wanda kada ai zaman lahiya saboda samu iko koko ka samu zaman lahiya saboda su samu sai ta ci gaba wajen arzikin su suna barin wa'ansu baya. To akwai wa'annan kuma duk in ka diba duk rigimomin da ake wani bisa tsakanin manoma da makiyaya za ka gani in ka diba za ka gani wa'ansu mutane can masu hannu wanda ba a ma san da su ba suna can boye kana da sarki kana son cikin kasar shi kai zaman lahiya kai kuma kana son sarauta me za kai in akwai abin da za ka saka sarigima ba ka sata kuma wannan ba abu ne wanda muka hudi yanzu abu ne wanda yau da shekara 30 da ta wuce tunda muke cikin wannan aikin mun hudi kuma akwai inda aka yi aiki da shi kuma aka samu sassabcin wannan matsalolin saboda an diba an lalabe dan duma da kabewa.
Akwai kuma wani abu da kamar gwamnatin Najeriya ke neman bullo da shi na a kafa gandun kiwon dabbobi wato ma'ana a ware wani daji inda za a ce nan naku ne makiyaya ku rika zama a wajen a samu kowace jiha a irin wannan mirayen kukan wannan.
Yau ai ka ji abin da muka ce can da abin da ke kawo rigima kana cikin jiha kuna da wurin kiwon ku na gargajiya sai wa'ansu su zo yau su ce gona kakansu ce a ɗiba a basu jibo an su zo su yi gona cikin birtali sai wurin kiwo na busashe sai ya rage a cikin garinku a cikin ƙasarku a cikin jiharku ba ka iya tsayawa kai da dabbobinka inda za ka samu ka yi dabbobi su ci ciyawa kuma ka samu ka yi rayuwa da iyalinka me za ka yi ba dole sai ka tafi ba dole sai ka gudu ka tafi wani wuri inda za ka samu ciyawa in yanzu gwamnati shi ne muke muna nemawa. A cikin kasashen mu na Afirka kowane gwamnati ya hito ya ce kai za ni ba makiyaya hakkinsu ga wurin da ya kamata su yi kiwo kuma wannan wurin duk wanda ya taba shi ba da makiyaya yake da matsala ba da mu gwamnati hukuma da mu yake da matsala ka gani shine muke nan muna nema in aka samu aka yi wannan alhamdulillah amma gwamnati ba ta zawa ta yi shi ba ta kirawo kungiyoyin makiyaya ba da su makiyaya aka sulhunta ya za a yi
ina kiran jama'ar mu na karkara da nadirin ku zo
to komi Dr. Sani Abdu zai ce akan masu aukawa jama'a da ake zargin makiyaya ne.
Eh wannan ka san shi abu na insecurity mutum ba ya ce gashi rahoto kullum ke iya bambanta dan duma da dan kabewa su gwamnati da suke da rahoto sun san da wannan akwai wa'ansu wanda suna neman a yi husuma koko su zo su zan kin ta'adi dan a ce makiyaya ne suka zo kai wannan ta'adin akwai kuma mun yi zancen su an kenan mu ba mu hana gwamnati ba yayi aikin shi na neman rahoto da kama duk wani wanda yake yana kawo husuma cikin ƙasa ba tare da gaskiya ba wani mu ma muna neman shi saboda makiyayan mu akwai inda suna da gonaki suna da wurin kiwon suna da gonakan suna da komai da komai in ka dauka Adamawa a Cameroon amma cikin ƙasar sun kasa zama saboda irin wannan mutanen wanda ke hannun zamna tsaye suna nan suna zuwa suna kama su sai ce kuma sai an ba su kuɗi in ba a ba su kuɗi ba su kashe mutane ka gani ko wannan ba wai manoma ba kullum makiyayan su ma kansu suna kuka da irin wannan abu
a kusa da ƙarshen wannan zantawar shin menene ECOWAS shin a tsarin ECOWAS wato kasashen Afirka ta yamma shin makiyaya suna da iko su rika yawo a waɗannan kasashe ko akwai sabbin matakai da ake son dauka
to yanzu kaji na muka zance ne yau da shekara 20 ko akwai a cikin ECOWAS kungiya ta cigaban kasashen mu na Afirka ta yamma wata doka da aka hiddo wadda take tsara yanda makiyaya za su zanki tahiya cikin kasa ga incis ga inda ya kamata su yi ga komai da komai wannan akwai wannan kuma har yanzu ECOWAS tana bisa wannan amma shine nace maka wannan taruwan da muka yi ya ce ai auditing kin wannan dokai shi menene ya hana yau da shekara 20 gwamnatocin mu na Afirka ta yamma su sa kuɗi ai aikin da dokan nan tace ai saboda doka in ka hido ta in baka sa kuɗi kai aiki ba aikin banza ne mana
to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya bamu kenan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Nasiru Adam Alhikaya Mustafa Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kukan aiko mana ta hanyar email
to sakon farko ya fito ne daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina wacce tace assalamu alaikum muryar Amurka hakika taron da wata gidauniya daga kasar Jamus ta shirya a jihar Kano Najeriya kan tashin hankula da suke faruwa a yankin arewacin kasar abin yabawa ne kuma yayi daidai muna fata Allah ya sa a samu hanyoyin kawo ƙarshen tashin hankula da suka addabi arewacin Najeriya yayin wannan taro sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Sani Umar Naliliya mai makuku a jihar Kebbi waɗanda suka ce salamun fatan alheri ma'aikatan VOA Hausa hakika ziyarar da gwamnatin jihar Taraba Najeriya Darius Dixon ya kai a yankin Mambila da ya fama da tashin hankula a baya wani abin takeici ne da Allah wade ganin cewa tun lokacin da yankin na Mambila ya yi fama da tashin hankula bai taba kai ziyara a yankin ba sai a yanzu da ya ga lokacin zaben 2019 ya karato sai Asma'u matar Bashar Kansila sojan Najeriya Dirin Daji jihar Kebbi wacce tace gaskiya VOA Hausa muna jin dadin yadda kuke ba mu dama muna bayyana ra'ayoyin mu tare da mika sakon kokokin mu zuwa ga shugabanni game da batutuwan da ke ci mana tuwa ƙuriya a kodi yaushe dan haka muna jinjina wa daukacin ma'aikatan VOA Hausa Allah ya kara muku basira da sanin makamar aiki sai sakon Isa Lawal Gigir magajin garin Gigir jihar Yobe Nigeria wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa cire dokar hana zirga-zirga a garin Kaduna da kewaye ya yi daidai domin a gaskiya zai ba da dama ga jama'a su fita su nemi abin sawa a bakin salati
to a gaida Mahmud Lalo da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga labaran duniya wannan karan a takaice
A daidai lokacin da ake fargabar martanin masu tsananin kishin ƙasa a yankin Turai biyo bayan matsalar kwararan bakin haure sama da miliyan 1 da ake gani a shekarar 2015 an samu wata ƙasa guda da ta fito ƙarara ta yi fatali da wannan fargabar ƙasar Spain ta ɗara Italiya a wannan shekara wajen yin maraba da bakin haure
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya saukaka kenan a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a yau za mu ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku shin wace irin rawa kuke ganin malaman addinai za su iya takawa wajen fadakar da al'umma muhimmancin zaman lafiya a Najeriya da sauran kasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka Yanzu kuma a madadin Zahra Aminu Fage da ta yi ni gabatar da shirin sai kuma injiniyan namu na yau Mr. Curtis Bryan da wanda ya hada kuma ya bada umarni Mr. Dan Brown. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wuni lahiya.